wannan hukunci da babban kotun tarayya da ke nan birnin Lagos ta zartar da shi ne za a ce na farko da wata kotu ta fara zartarwa akan kudaden da hukumar ANCC ta kwace daga hannun wasu ƴan ƙasar da ake kyautar zaton cewa kudaden sun same su ne ta haramtattun hanyoyi kimanin naira miliyan 500 ne da hukumar ta ANCC ta kama a watan Afrilun wannan shekara inda kuma ta gabatar da kudin ga kotun tarayyar Najeriya da ke nan Lagos domin neman kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade to sai dai a hukuncin da alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya zartar ya bada hukuncin wucin gadi na makonni biyu da kuma buƙatar hukumar ta EFC ta gabatar da tallace-tallace a wasu jaridun Najeriya da ke cigiyan wayannan kudade da aka gano to sai dai kuma bayan cikan wa'adin na makonni biyu babu wani da ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade shi kuwa har da wani mai suna Muhammad Tauhid da hukumar ta EFCC ta gabatar da sunansa a matsayin mai mallakan wannan shago na musayar kudaden kasashen waje da aka gano wayannan makudan kudade a shagon nasa a hanzarin da ya gabatar a gaban kotu lawyer hukumar EFCC Idris Muhammad ya ce bisa doka tunda har wa'adin da kotu ta bayar ya cika ba tare da wani ya gabatar da kansa a matsayin wanda ya mallaki wayannan kudade ba kamata ya yi kotu ta mallaka wa gwamnatin tarayya ba tare da bata wani lokaci ba kuma alƙalin kotun Justice Rilwan Aikawa ya amince da buƙatar lauyan hukumar ta EFCC inda ya mallaka wa gwamnatin tarayya wayannan kudade da yawansu ya kai miliyan 449.6 koya masana harkokin shari'a da kuma sharhi kan harkokin yau da kullum ke ganin wannan hukunci da kotun ta zartar ga dai kuma da Abubakar Abdulsalam wani mai zafutukar kare haƙƙin bil'adama
cewa tun da bamu da wani tsari mai tsanani akan irin waɗannan mutane da suke tsada kuɗi na gwamnati a koda an tsada mutum ya saci kuɗi na gwamnati sai ga ganin da nan an bada shi bili babu wani hukunci mai tsanani a kansa kuma a ƙarshe ma ba za ka san inda wannan shari'a ya kwana ba to saboda haka matuƙar ba za a yi annabi ko su shaidu zai bada dama a samu doka mai tsanani akan waɗanda suka ɗebi kuɗin gwamnati ba to muna ga akwai abin da ake kira DDR alternative dispute resolution wani gwamnati ya kamata ko kuma EFCC su dinga shigan alternative dispute resolution da yin wayannan bayanai da ake samu kuma idan aka tafi kotu a yi abin da ake kira free bargain da su ko kuma free pretrial conference to waɗannan za a yi su ne ba tare da al'umma na duniya ma sun sani yake ciki ba tsakanin su ne EFCC ko kuma kotu da waɗanda ake zargi sun ɗebi kuɗin gwamnati su yi wannan sulhu su fanci juna a ce a kai kuɗi da suka tabbatar na sata ne daga hannunsu ba tare da duniya ko kuma talakawa sun sani yake ciki ba ina ganin zai fi kyau a kan yadda za a ci sau yau an kama wani jami'in gwamnati ya ɗebi kuɗi na jama'a an tafi shi kotu sannan a ƙarshe ba tare da an ci cewa an yi prosecution na shi ba ko an yi prosecution shi ba
yanzu haka dai masu lura da harkokin shari'a na ganin irin wannan hanya shine kadai ya rage wa hukumar ta EFCC da magwamnatin tarayyar Najeriya da ke yaki da cin hanci da rashawa na kwato makudan biliyoyin naira da kuma kudaden kasashen waje da ake kamawa a cikin kasar wanda kuma ake alakanta su da kudaden haramun da walau dai jami'an gwamnati ko 'yan siyasa suka wahure a baitul malin gwamnati to kowane shawara masu sharhi da lura akan harkokin shari'a ke da shi ga gwamnati ga dai Comrade Abubakar Abdulsalam
Amurka daga Lagos.